أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره والقدر العظيم. ci gaba da karatun littafin Umdatul Ahkam, kamar yadda muka saba a wannan masallaci da ke zawiyar Maulana Sayyidi Khalifa. Za mu ci gaba a yau halka ta ƙarshe insha Allah a hadisin Abdullahi bin Abbas. Tarjamarsa ta gabata daga baya. Radiyallahu anhuma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atraf al qadamaini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, an umarce ni da nayi sujjada a bisa kasussuwa gabobi guda bakwai. Na farko yace adal jabhati, yace a goshi, wa ashara bi yadihi ila anfihi, maimakon ya nuna goshin sai ya nuna hancinsa, domin ya nuna goshi da hanci din tafiyansu daya da ke duka suna nan a fuska ne. Sannan sai ya fadi ragowar gabobin guda shida, waliyadaini hannaye guda biyu wanda za a dafa su a gaba, warukubataini da kuma tabuwar guyoyi guda biyu kasa, wa atrafil qadamaini da kuma kan yasu digadigai kafafuwa guda biyu wadanda suke baya. To su ne su shidan. Sannan kuma goshi da hanci na bakwai, kasancewa dukansu suna fuska, sai ya hada su a matsayin gaba guda daya. To shi ne malamai suke cewa a asali waɗannan gabobi ne guda takwas, amma kasancewa kowanne aiki na sallah ana so tabbatar da wuciri, to shi ne sai ya hada hukuncin goshi da hancin ya zamanto gaba guda ɗaya. Wasu kuma suka ce a kasancewa goshin da hancin duka suna nan a fuska, to shi ne suka zamanto gaba guda ɗaya. To sai zamanto gabobin guda bakwai. Waɗannan gabobi guda bakwai, kauli na jumhur suka ce goshi shi ne wanda sujjada da shi ya zamanto wajibi, sauran gabobin guda shida kuma sunna ne ko mustahabi da sujjada da su. Yayin da kuma wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa goshi da hanci duka kai sujjada da su wajibi ne, sauran gabobin su ne sunna. Sannan zahiriya da wasu daga cikin Hanabila suka tafi akan cewa waɗannan gabobin nan guda bakwai duka kai sujjada da su din wajibi ne. Kenan muna da kauli guda uku. Wasu suka ce wajibin goshi ne kadai, su ne kaulin jumhur. Sannan kuma wasu suka ce wajibin shi ne goshi da hanci, kasancewar manzo ya hada su guda, da ya ce goshi sai ya yi nuni zuwa ga hanci. Sannan kuma wasu kuma suka ce dukkan gabobin guda bakwai, da zarar ka yi sujjada ɗayansu bai taba ƙasa ba, to baka da sujjada. Sun kafa hujja da lafazi na umirtu, cewa an umarce ni. Kenan wannan sujjada da gabobin nan guda biyu umarni ne kai tsaye daga Allah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma umarni asalinsa yana zamanto wajibi ne. Asalin an ce an umarce ka kai abu, wato ma'ana dole tilas kai wannan abu ne. To saboda haka hadisin bai ware wasu gabobi, ya ce sujjada da su wajibi ne, wasu kuma sunna bane. Duka ya hada umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi, bai ware cikin sab'a gabobin nan guda bakwai, bai ware cewa kaza da kaza wajibi ne, kaza da kaza sunna ne, kaza da kaza mustahabi ba. To saboda haka zahiriya a bisa asalin mazhabar su, da kuma riwaya daya cikin riwayoyi guda biyu a mazhabar Hanbaliya suka tafi a kan cewa sujjada da gabobin nan guda bakwai duka shine wajibi. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يحوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Wannan hadisi na Abu Huraira ya faɗi wuraren da ma'aiki alayhi salatu wassalam yake yin kabbara ne cikin sallah. Yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya miƙe sallah, yukabbiru hina yakumu, lokacin da yake miƙewa to yana kabbara. Wannan kabbaran shine takbiratul ihrami, wanda yake wajibi kenan, takbiratul ihram. Sannan yace summa yukabbiru hina yarka'u, sannan lokacin da zai ruku'i nan ma yana cewa Allahu akbar, Allah, Allahu akbar. Summa yaqulu wa huwa summa yukabbiru hina yarka'u, lokacin da yake ruku'i sai yace Allahu akbar. Summa yaqulu, sannan bayan ya ce Allahu akbar, in zai dago summa yaqulu zai ce sami Allahu liman hamidahu, lokacin da zai dago hina yarfa'u, lokacin da zai dage sulbahu doron bayansa minar ruku'i, daga ruku'i lokacin da zai dago sai ya ce sami Allahu liman hamidahu. Summa yaqulu huwa qa'imun, bayan ya tsaya ci kuma sai ya ce rabbana walakal hamdu. Wannan riwaya mun karanta daga baya, yana ɗaya daga cikin dalilai na jumhur cewa sami Allahu liman hamidahu da rabbana walakal hamdu dukkan su limami yana faɗan su. Mun karanta mazhabar mu ta Malikiya, limami baya faɗan rabbana wa lakal hamdu, kamar yadda shi kuma mamu baya fadan sami Allahu liman hamidahu, wanda mun kafa hujja da hadisin Anas da Aisha da muka karanta, wa iza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu. Wa zahirin wannan hadisi yana nuna limami idan yace sami Allahu liman hamidahu, ku kuma mamu ku ce rabbana wa lakal hamdu. To da wannan ne Malikiya suka kafa hujja, wancan hadisin da muka karanta wanda ya wuce da kuma wannan hadisi na Abu Huraira, shine Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akan cewa kowannen su kuma kowanne yana fada, kowa yana fada sami Allahu liman hamidahu din da rabbana wa lakal hamdu, kowanne limami yana fadan sa. Shi sami Allahu liman hamidahu yana fadan sa lokacin da yake dagowa, in ya gama dagowa kuma sai ya ce rabbana wa lakal hamdu, shine wuraren da yake fadan su. Summa yukabbiru hina yahwi, sannan kuma zai ce Allahu akbar lokacin da zai sunkuya, lokacin da zai sunkuya zuwa sujjada bayan ya dago daga ruku'i shine ya ina yahu lokacin da zai fado zai sunkuya ya je zuwa sujjada daga hawa yahu bi ma'ana saqata shine wanda yazo wan najmi iza hawa ai iza saqata shine sunkuyawa zuwa sujjada sannan yana da istikaki wanda yake zuwa bi ma'ana mala yamilu mimma yakwai hawa bi ma'ana saqata hawa bi ma'ana mala shi kuma na son abu din a san son rai shi kuma hawa ya hawa ne babin su daban-daban ne inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa faj'al af'idatan minan nasi tahawi ilayhim ay tamilu ilayhim karkata kenan akwai hawa mala hawa saqata inna so ne zaka ce hawa ya hawa babi fataha yaftahu in kuma na faduwan ne ko karkata shi kuma babi na daraba yadribu babi shine yake bambanta musu da ma'ana summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan lokacin da zai dago kansa daga sujjadan kuma nan ma zai ce Allahu akbar summa yukabbiru hina yasjudu sannan kuma a sujjada na biyu kuma idan zai tafi sujjadan zai ce Allahu akbar to tanan ne zaka gane hina yahwi din yana nufin sujjada ta farko kasancewa daga ruku'i ne sama za a je wannan sujjadan shine sai ya abbara da yahwi din shi yasa yace yahwi bai ce hina yasjudu ba nan kuma dake daga kasa ne zai je sujjada shine yace summa yukabbiru hina yasjudu din wato ibara ce daqiqiya larabci ne irin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ne kowanne sujjada zaka kira su amma shi na farkon yace yahwi saboda daga sama ne daga ruku'i ne zaka fado na biyun kuma yace yasjudu saboda shi manzo sallallahu alaihi wasallam afsahul arab ne laraba suna mamakin iya larabcin sa tun yana kankani suna cewa wannan yarin a ina ya koyi larabci iya larabcin sa kuma dama larabci din wai ba kai amfani da kalmomin larabci bane ba shine iya larabci ba kowace jumla kai amfani da kalmomin da suka dace da shi kana bambanta kalmomin da a Hausa fassara su daya kai a larabcin ka ka dinga bambantawa wannan shine iya larabci to duk larabcin da ka sa yaranka a ciki shine ake ce mishi ujuma ma'ana ka shigar da yaranka cikin larabci kalmomin ne na larabci amma yaranka kai auko kuma yaranka kai amma da kalmomin larabci abinda ake cewa ujuma kenan ujuma ta shine summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan zai ce Allahu akbar yayin da yake dage kansa summa yaf'alu zalika fi salatihi kulliha yace sannan yana a hakan cikin sallar sa gaba daya ya fadi dukkan wuraren da yake cewa Allahu akbar wadannan kabbarorin gaba daya malamai sun yi ijma'i kabbara ta farkon ana ce mata takbiratul ihrami wannan wajiba ce sannan kuma sauran kuma wasu suka ce jumlar su gaba daya kamar yadda malikiya muna da kauli guda biyu ka tara Allahu akbar din raka'a guda daya cikakke to sun hadu sun zama sunna muakkada guda daya wasu kuma suka ce kowanne Allahu akbar da zaka fada cikin wadanda suka zo a wannan riwaya kowace sunna ce zaka ga kauli biyu nan a littafan mazhaba na malikiya wa yukabbiru ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها معناها حتى ينقضيها har ya karasa sallar haka anan kada yaqdi na karasa abu na gama abu ka karasa abu ka gama shine har ya gama sallar haka yake yi wa yukabbiru hina yaqumu min as-sintaini sannan kuma yana kabbara yayin da yake tasowa daga raka'a biyu ba'da junusi bayan zama raka'a biyu in yayi tahiyya idan zai tashi to anan ma yana cewa Allahu akbar kaga kenan duk wuraren da ake fada Allahu Akbar cikin sallah wannan riwaya ta bayyana mana to kasancewa yau muna so zamu rufe muna so mu dan ƙara yin magana akan hadisi na Anas bin Malik wanda Muslim ya rawaito saboda da yawa za su shiga cikin shubha akan cewa ta yaya aka samu hadisi dhaifi cikin sahihu Muslim. Wannan nukta ce muhimmiya sosai. Shin akwai hadisi dhaifi a sahihu Muslim, akwai hadisi dhaifi a cikin sahihu Bukhari? To ganin mun yi magana akan hadisin akwai ittirabi a ciki kamar yadda su Ibn Abdulbar, irin su Al-Hafiz bin Hajar, irin su Al-Hafiz al-Iraqi, su Al-Hafiz al-Suyuti, Ibn Salah An-Nawawi duk suka hukunta wannan cewa idan aka ce ittirabi akwai ittirabi a matan, akwai ittirabi kuma a sanadi. Suka ce ittirabi a sanadin su ashab na Anas waɗanda suka rawaito hadisin Abu Anas tsakanin su sun samu sabani, ma'ana ba su yi ittifaki akan siyaki guda ɗaya cikin sanadin ba, sannan sun zo sun samu sabani wajen asalin wannan lafazi din, sabanin da zai yi wahala a ce a yi jam'in su haɗu a ma'ana guda ɗaya. Misali na uku shine kuma riwayar Muslim ya rawaito an tariqil mukataba ne, kusan an ce an rawaito hadisi, to akwai hanyoyin rawaito hadisi, akwai sama'i, aka ce sama'i rawi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, au kuma sami'a abu huraira au abu hurairata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai amfani da lafazin sami'a shine riwaya da take mafi karfi kenan wanda aka rawaito da sama'i kenan. Akwai kuma riwaya da ake yi da qira'a, misali wanda kake rawaito hadisin karantawa yake yi kaji sai ka rawaito, au kuma kai ne ka karanta shi yaji ya yadda da wannan hadisin da ka karanta hadisin sa ne ka je ka rawaito. Wannan shine riwaya da kuma da qira'a kenan. Sannan akwai riwaya da ijaza, misali bai karanta ma ba, baka karanta ba, baka ji ba, amma yace duk hadisan da suke cikin wannan takarda hadisai na ne ka je ka rawaito a wajena. Akwai riwaya da ijaza, sannan kuma akwai riwaya da munawala ya dauki litafi ya mika maka ya ce wannan litafi, ko ya dauki wata takarda ya rubuta ya ce ma wannan takardar ya mika maka. To mika maka takarda ko litafi wanda akwai hadisan sa a ciki, to baya nuna ya baka izinin ka rawaito hadisan da yake ciki. Sai dai idan ya mika ma litafin ya ce maka na maka ijazar hadisan da ke cikin wannan litafin ka je ka rawaito a wajena, to wannan shine munawala take yin amfani. Sannan kuma akwai riwaya da mukataba bayan sama'i da qira'a da ijaza da munawala sai mukataba. To da mukataba ne shi Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi da mukataba. Bayan mukataba akwai riwaya da ilami, akwai riwaya da wujada, waɗannan da hanyoyi ne na rawaitowa. To abu na uku malamai suka ce riwaya da mukataba riwaya ce mun katira, saboda Muslim ya rawaito a hadisin an tariqil Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim ya rawaito daga Auza'i ya rawaito daga Qatada kuma sai yace Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ya rubuto mini cewa yayi sallah bayan sayyidina Abu Bakar da Umar da Usman anan ruwatu sai suka yi sabani kataba ilayya annahu kataba ilayya annahu sallallahu khalfa Abi Bakr wa Umar wa Usman wasu kuma suka ce kataba ilayya annahu sallallahu khalfa Abi Bakr wa Umar bai hada da Usman din ba wasu kuma suka ce qala sallaitu khalfa Abi Bakr wa Usman bai hada da Umar din ba kaga akwai ba tsaya cewa yayi sallan ne a bayan Abu Zainab Abu Bakar da Umar da Usman su duka ko kuma bayan su biyu in su biyin ne Abu Bakar da Umar ne yayi sallah a bayan su ko kuma Abu Bakar da Usman ne sun samu ikhtilaf ta nan sannan kuma wasunsu yace suka ce fakanu la yaqrauna bismillahir rahmanir rahim dukkan su ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim wasunsu suka ce fakanu yaqrauna bismillahir rahmanir rahim kaga wannan sun yi ta'awun dukkan su suna karantawa wancan dukkan su ba sa karantawa kaga sun yi ta'awun wasunsu suka ce fakanu la yajharuna bismillahir rahmanir rahim wannan yana nuna suna karantawa dukkan su bismillah amma ba sa bayyanawa wasun kuma suka ce fakanu yajharuna bismillahir rahmanir rahim suna karantawa kuma suna bayyanawa wasun kuma suka ce fakanu la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim ko a bayyane ko a zurrance wasu kuma suka dunkula fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin bas kawo batun bismillah ba kwata kwata kawai suna fara sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin to wannan lafazin yana daukan zai yiwu ya kasance suna karanta bismillah zai yiwu ya kasance ba sa karanta bismillah saboda alhamdulillahi rabbil alamin din kowace sura aya ta farko din sunan wannan sura ne ma'ana sahaba suna kiran sura da sunan ayata ta farko shine sunan wannan sura zaka ga suna cewa suratu alif lam mim suna fadan haka to saboda haka in kace wa fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin to zai yiwu ya kasance cikin alhamdulillahi din akwai bismillah agun wadanda bismillah din aya ce a hade da alhamdulillah kaman kufawa kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shine aya daya can kuma idan kaje siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to saboda haka wanda ya hada bismillah da fatiha a matsayin aya daya can ya raba wanda ya raba a can kuma ya hada to wannan kaga yana daukan wannan to saboda haka suka ce wadannan lafuzzuka duk irin kokarin da kai ka daura su kan ma'ana daya ba zai yi ba idan kuma lafuzzuka suka saba wa juna malaman hadisi suna tattare wannan hadisin su ajiye shi su nemo wani hadisi daban su yayyaki da shi hukuncin sa kenan to wannan nau'i imma kace akwai ittirabi imma kace akwai illa a ciki da ittirabin da illan kowanne sababi ne wanda yake mayar da hadisi ya zamanto da'ifi kuma bugu da ƙari ga mukataba da wannan mukataban ne aka rawaito ga kuma ikhtilafin da aka samu cikin sanadi shi ma yadda su waɗanda suka rawaito a wajen Katada da waɗanda suka rawaito a wajen Anas ba su haɗu kan lafazi guda ɗaya ba shine Imamu Malik ya rawaito lafazin fakanu la yaqrauna bismillahir rahmanir rahim Imamu Malik da wannan lafazin ko fakana la yaqra'u bismillahir rahmanir rahim manzo sallallahu alaihi wasallam baya karanta bismillahir rahmanir rahim da wannan lafazi Malik ya rawaito according to mazhabarsa la'alla ma da wannan riwaya yayi istinbatin mas'ala sace mazhabarsa cewa ba a karanta bismillah a Fatiha to wasu suka rajaha riwayar Malik kasancewa saftu ne dabiti ne yana da tatabbu'i, saboda yana cewa hadisan da kuka gani marfu'ai a cikin Muwatta Malik, yanzu haka a Muwatta Malik hadisai marfu'ai to ba su wuce 550 haka, ba su kai dai 600 ba. To waɗannan hadisai 600 asalinsu sun fi 100,000 ma, ya tace ya zubar, ya tace ya zubar, ya tace ya zubar, ya tantancewa tukunnan sai ya bar wayannan guda 500 da wani abu. To kaga wannan za a iya dogara da lafazin sa din shi, wasu ka tsaya a lafazin a Imamu Malik, wasu kuma suka ajiye wannan riwayar su kutum, sai suka nemi wasu riwayoyi, sai aka samu cewa a riwaya ta Abu Huraira, wannan riwaya da muke magana riwaya ce ta Anas bin Malik, wanda ashab din shi masu rawaito a wajensa suka rawaito. Shi Abu Huraira ya rawaito kafa'an, ya rawaito kafa'an ba sassabawa a ciki, cewa manzo Allah yana karanta bismillah a Fatiha amma boye ta yake. Wannan riwaya ta Abu Huraira da ita ne Maulana Sa'adatul Anam ya dogara cikin Raf'ul Malam, ya rajjaha cewa a karanta bismillah khurujan anil khilafi ko ihtiyatan, shine kauli sahihi, ya saba wa zahirin malikiya. To anan karkazaci cewa waɗannan ikhtilafa da muka yi bayani, wanda duk hadisin da aka tsinci waɗannan sabani a ciki, to malaman hadisi kai tsaye suna hukunta cewa wannan hadisi da'ifi ne, saboda in waɗanda suka ce mu'al ne illa sababi ne wanda yake da'ifantar da hadisi, waɗanda suka ce mutarib ne, mutaribul matini ne, to itirabul matini, in dai ba zai yi ai jam'i tsakanin waɗannan alfazu mutariba ba, to shi ma yana janyo hadisi ya zamanto da'ifi. Hakanan waɗanda suka ce mutaribul isnadi ne, itirabul sanadi, shi ma yana janyo hadisi ya zamanto da'ifi, ta kowanne hanya hadisin zai zo ya kasance da'ifi ne. To tambaya anan shine menene dalilin da yasa ya wannan Muslim ya rawaito wannan hadisi. Kun san cewa mun yi bayani cewa ganin wannan ittirabat da ikhtilafat din, wannan ne yasa shi Bukhari bai rawaito wannan hadisin ba. Shi yasa mawallafin da ya kawo hadisin sai ya ce rawahu Muslim, bai ce muttafaqun alayhi ba, kuma bai yi sukuti yayi shiru a bisa manhajin shi ba. To wannan ansa al-Imam Suyuti yayi littafi su kutum cikin amalinsa akan tattaunawa da matsalolin wannan hadisi na sahihu Muslim, wanda yake cewa ba wanda ya taba yin magana mai gamsarwa kan wannan hadisi yace kamar ni haka yake. Duk hufazul hadisi da suka yi tattauna da wannan hadisi ba su samu taufikin magana a kansa filla filla, tattare sanadinsa, tattare lafuzzukansa, kokarin jami'insa da maidinsa, yace kamar ni, yace lam usbaq ilayhi, yace wannan abin da nayi yace ba wani malamin hadisi da ya riga ni yinsa yace haka. To asalin littafin da ya wallafa akan wannan mas'ala cikin amalinsa, zuwa wannan lokaci ban taba ganin littafin ba, amma cikin tadribur rawi littafin sa sharhi na taqribun nawawi na al-Imam an-Nawawi, to a ciki yace ya lakhasa, ya taƙaita wannan imla nashi, ya taƙaita imla nashi cikin littafin ya kawo. A taƙaice dogaran abin da yasa Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi, saboda karatun bismillah ya tabbata a hadisin sayyidina Abu Huraira, wanda muka ce riwayarsa da ita ne Maulana Sa'adatul Anam cikin Raf'ul Malam fi man salla wa rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil anam, ya dogara ya rajjaha karanta bismillah a Fatiha din. to ganin wannan to shine ya kawo hadisin, saboda shi Imamu Muslim na daya dai mun yi bayani ba su ɗaya ba ba su biyu ba sharadinsa mu'asara ba talaqqi ba kamar yadda Bukhari yake da wannan sharadi. Sannan kuma na biyu a muqaddimarsa ta sahihu Muslim yana ya yi bayani cewa duk wani hadisin da ya tabbata sahihi ne ya ware wasu ruwati, yace banda hadisin wane da wane da wane da wane, ya ware irin hadisin wayannan mutane, yace bana rawaito su cikin sahihina. Amma duk wani rawi wanda aka san adali ne, dabiti ne, sannan ba a yi sabani a kansa ba, yace shine zan rawaito hadisinsa. To a bisa wannan sharadin, su asalin waɗanda suka rawaito wannan hadisi, mutum ɗaya cikinsu babu wani mutumin da aka tume shi da adamu dhabti ko kuma adamu al'adala da abin da ya kama da wannan. To ganin wannan da ke hadisin sitil ya tabbata daga hadisin wani sahabi daban, ba hadisin Anas ɗin nan da muke magana a kai ba, to shi ne kawai ya rawaito hadisi. To shi ne al-Imam Suyuti cikin alfiyarsa alfiyatul asr yake cewa fa in yuqal fa muslimun fihi nara wijadatan fa qul ata min akhara, yace duk mutumin da yazo yace maka cikin sahihu Muslim akwai hadisi da aka rawaito da mukataba ko wijada, kuma riwaya da mukataba ko wijada, riwaya ce mun qati'a, ka ce masa wanda ya ma wannan, ka ce mishi cewa Muslim bai rawaito waɗannan hadisai an tariqil wujada ko an tariqil mukataba ba, sai da ya tabbatar da ingancin matanin daga wasu hadisai daban. Kun fahimta ai? Sai da ya tabbatar da ingancin matanin daga wasu hadisai daban, tukunnan ya rawaito. To saboda haka ne rannan da muka yi magana akan at-tatabbu'u wal ilzamat litafin al-Imam Daraqutni, cewa yayi magana cikin wasu hadisai na Bukhari ko na Muslim dinnan, mun yi bayanin cewa shi duk maganganun sa yayi magana akan sanadi ne, ba yayi magana akan matani bane. Mutunin hadisan sun zo a wasu asani sahiha wanda babu makali babu magana a kansu. To saboda haka gayan sanadi kuma menene? Menene fa'idar sanadi? Ana so a yi ruko da sanadi domin a tabbatar da ingancin matani ne. Shin wannan magana manzo Allah ya faɗa? Shin manzo Allah ya aikata? Wannan shine fa'idar sanadi. To madama matanin shine gaya, sannan sanadi kuma wasila, to saboda haka gayar matanin idan ya inganta, to kaga maganan sanadi kuma babu. To shi yasa ka'ida ce ta malaman hadisi, idan baka sani ba za ka rude, cewa suna cewa la yalzamu min da'fi sanadi da'ful matan, haka ce ma wannan hadisi sanadinsa da'ifi ne, to baya nuna matan din ma da'ifi ne. Abin da yasa zai yi sanadin da aka rawaito wannan matan din shine da'ifi, to yana da wani sanadi daban sahihi, abin da muke ce mishi cikin ilmin musalaha shawahid da mutaba'a. An ce mutaba'a, ka samu hadisi ne mutum da ya rawaito, sai kaga wannan mutum akwai kananan maganganu akan sa, ba a karban hadisin sa, to wannan ba zai zamanto dalilin shikenan ka ce hadisin da ifi ka watsar ba, zaka nemo wani daban ne wanda ba yi magana akan adadarsa ko dabtunsa ba, shin ya rawaito wannan hadisin ko kuma bai rawaito ba. Idan an samu wani sama da shi wanda ya dara masa ba irinsa ba, ya rawaito ma'anar wannan hadisi, shikenan abin da kake nema ya samu, wannan shi ake cewa mutaba'at. Ko kuma ka samu wani hadisi daban ba wannan ba, mai dauke da ma'anar wannan hadisi, shikenan. saboda haka kaga kenan raunin sanadi a ce ma haza isnadun da'ifun baya nuna wannan matanin hadisin da'ifi ne, kamar yadda kuma ingancin sanadi shi kuma baya nuna ingancin matani. Suna cewa la yalzamu min sihhatil isnadi sihhatul matani, saboda zai yu sanadi ya zo ya kasance sanadi ne sahihi, a cikin matan din a samu su zuzi, shine wani rawi sika ya sabawa wani a cikin matanin a samu shi zuzi, ko kuma a cikin matanin a samu nakara, irin maganganun da za a ga larabcin ba fasaha a ciki, ba zai yi a ce manzo ya yi irin wannan larabcin ba, saboda za a iya samu hadisi matanansa sahihi, sanadinsa sahihi, amma matanin sai a ga maganan arabiyyar ba ta da kwari, za a ce ba zai yi manzo Allah ya ma larabcin irin wannan ba, a larabcin sai a da'ifanta hadisi. To idan ka duba wayannan ka'idodin, to shi ne za ka tabbatar da abinda malamai suke cewa duniya sun yi ijma'in cewa hadisan da ke cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim duk hadisai ne sahihai. Duk waɗanda suka yi maganganu kan wasu hadisai a ciki ba sun yi maganganu a kan matanin ba ne, ba suna ja da ingancin matanin ba ne, sun yi maganganu a kan wasu asanidai ne, wasu sanadai ne. Wannan shi ne iyaka abinda za mu iya faɗansa wannan lokaci, saboda shi ilimin hadisi wani lokaci mutumin da ɗalibin hadisi ne wani abin ba a ma faɗa masa, saboda idan in bai san kan abun ba kawai ya je ya dinga yayatawa a cikin Bukhari ma akwai hadisi da hifi a sai Muslim ma akwai, shi ke irin waɗannan ƙa'idojin da shi a Albani ya sassaba musu aka samu matsala da shi a duniya kenan, saboda akwai dawabi da ka'idodi wanda su za ka tabbaka kafin ka gane wannan hadisi sahihi ne ko dhaifi ne, ba a duba zahirin abu haka. To za mu takaita nan kasancewa muna tare da manyan bakinmu na gari, su Malam Usman Shiwa, su Goni Sadiku, da su Chairman na Ahababu, da sauransu duk gasu nan, su Goni su Bututu shi ma yana nan a wajen, da sauran jama'anmu, da mai gida mai gayyata Maulana Khalifa Goni su, da Aramma wanda muna tare da shi yana sharrafa mu da wannan zama, duk da girma duk da kishirwan azumi tunda muka fara karatu na safe da yamma yana nan zaune tare da mu, muna jin daɗin wannan kuma muka gama yake iya yi mana addu'a da harshensa mai albarka, da su director na su ma malamin takatan ko su engineer da laji duk muna tare da su, da su malam Bahari man da dukkan gunayenmu da ga su nan suna nan na gari, ga su ma bangaren munazzama Fitiyan Islam da sun turo da wakilansu domin sharrafa mu da rufe wannan karatu da tsawon watan Ramadana muke gabatarwa. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Maulana Khalifa Goni su ya bukata da jama'a, bayan Ramadan za mu duba wata rana wanda za mu ci gaba da wannan karatu, ko da a sati so ɗaya ne, saboda muna da bukatan karatun hadisi. Karatun hadisi yana ɗaya daga cikin karatukan da muke da bukata da su, kamin akwai abubuwan da ya kamata a ce mun sani gabanin mu zurfafa karatu a hadisi, shi yasa ba mu tabo ba, amma alhamdulillah bara ma mun soke Riyadus Salihin a bara-baran nan, kuma mun yi amfani da karatun daidai gurgudu a manhaji na muhaddisu duka. Insha Allah wannan littafin ma za mu ci gaba bayan watan Ramadana. Gabanin masu jawabi su yi jawabi, ina ba mu shawara, wato ko yaushe muka taru ya kamata mu dinga gyara wasu kura-kuranmu. Abin da yake faruwa shi ne jama'anmu muna ba mu da tsari, menene ba mu da tsari, kullum muna magana a kan wannan batu, yau ne shekara mai zuwa za mu gyara, in shekaran ya zo kuma sai ya huce ba tare da an yi gyara ba. To kaga irin wannan karatu da ake zubawa a nan daga tafsirin da muka yi a kofar fada da tafsiri misali da muke a islami gwanan gwara na islami santa da ke gwamnati ne gwamnati ta dauki nauyi a NTA YBC da radio tsawon satin nan ana yada su amma karatunmu na kofar fada da kuma sauran karatunmu gaskiya ya kamata a ce muna da himmar da ba karatun kare tsaya kawai kan waɗanda kawai suke halarta akalla dai kaman YBC gidan rediyon nan da ba wani tsada ne da shi ba 150,200 aka ba su tsawon Ramadana duk karatun da muka yi za su na yadawa ya kasance muna da himmar da koda ta hanyar kungiyoyinmu na tarika tijaniya ta hanyar su munazzama ko fitiyana a ce sun dauki nauyi suna yada wannan karatu saboda wannan aikin su ne wajibin su ne saboda ba yi waɗannan kungiyoyi ba sai dan kawai irin wannan aiki ne aka yi su yawa ba zai yi waɗanda za su zo su yi karatu sannan su ne za su tsaya su dau nauyi a tara kuɗi a je a yada a gidan TV gidan rediyo me yake cewa harkan addini wato kaman daura daki ne ciki bawa ne ake yi shi mai karatu ya bada lokacinsa sauran abubuwan kuma sauran jama'a sai su yi maganan gaskiya amma kusan shekaru nawa muke wannan magana kuma asusu dai za mu yi wanda bai kai ya kawo ba a ce kowannenmu zai bada koda naira 1,000 naira 500 shahariyan to wallahi wannan kudin a ce yanzu muka fara zuwa Ramadan mai zuwa ba abinda ba za mu yi da shi ba a wannan personal akan asalin karatun da muke gabatarwa kenan banda ma wasu abubuwa daban da asalin karatun yake bukata duk in aka abbar sauran abubuwan da karatun yake bukata kansa da misali kawai mun magana a harkar media ne bangaren media wanda shi ne yafi muhimmanci in aka ku da kuka zo kuka saurara a saka ku wadanda ba su zo ba su masu saurara akwai wasu kananan matsaloli kuma da suka shafi karatun bayan media wanda bai kamata ma a yi magana a kansu ba in aka aje wannan ma musamman mutanenmu na tarika tijaniya yanzu irin waɗannan fitincinu da suke faruwa a su ga idan wasu sassa din nan yakan iya shafan jama'anmu sai mu ga ba abin da za mu yi musu maganan gaskiya in kuka ga irin fama da muka sha kan abin da ya faru ga idan nan za ku yi mamaki haka za mu zauna hannu rabbana ba mu da tsari fitina ko bala'i zai samu jama'anmu ba za mu iya taimaka musu da komai ba hatta kungiyoyin nan na fitiyan islam su munazzama ba wani mataki ba wani abin da suka yi maganan gaskiya akan su khalifa na shehu goni ainuma su goni suleiman su ire-iren suna na almajirai su goni mai rai manyan mutane ma'addata gangaraye bala'i ya same su gidan da za su je su zauna ma suna rabe-rabe wani ya ce ma wai yana yi musari wani ya rabe ya rabe ya yi subari wani ya sallaka guru wani yana neman gidan haya ma bai samu mai amfani kanan gaskiya ba mu da mu'assasa ta khairiyya karkashin kungiyoyin nan namu kin kungiyoyin nan dan me muke yi su in dai fitiyan islam ba za ta iya tashi a irin wayannan abubuwa ta yi wani abu ba munan zama ba za ta tashi ta yi wani abu ba ku gaya mu me fa'idar kungiyoyin me aikin maganan gaskiya ba abinci muka saya muka je muka agaza musu ba wuraren da suke hijira ba gidaje muka nemo su je su raba da iyalansu kamar mu su zauna ba mun ba su cikin yadda wani ma kowa ya irin ya buga waya ya ce khalifa ma yana ina ma ba ruwan sama sai dai ya ce ga abin da ya faru a ga idan kaza kaza maganan baki ba zai wadatar wallahi gaskiya akwai matsala ya kamata mu yi nazari karkashin zawuyoyin mu mu'assasa wasu mu'assasa duk zawuya suna tara wani abu da tsari mai kyau ko akawun ne buɗe wanda duk irin wannan abu ya taso na da'awa abin ko ba fata ba irin wannan musiba ta samu wani daga cikinmu ya kasance muna kai tsaye za mu ɗauki mataki a yanzu misali muna da kuɗi ba ma yadda za mu kai su za mu iya zamu iya karfin mu ma bai kai a ce mu yi gini mu bar gidaje saboda irin wannan ba ma abin yana faruwa zamu yi marmaza mu kama manyan gidaje guda uku hudu biyar mu ce kalifa ya zo nan waye ya zo nan mu aje su mu sai kayan abinci mu kai musu ba za su taba jin ma cewa ko wani abin da ya same su amma babba komai ba komai ba wannan ma ba mu yi magana akan renan marayu da daukan nauyin karatunsu muna nan kacan kan kawai a zaune shi dawa da ake maganan nan ba wai a wa'azi kawai ko karatu ba zan yi ka kira mutane zuwa addinin musulunci ko ƙungiyoyin nan da muke ta magana a kansu na me yasa jama'a suke karkata wajejinsu suna da tsari irin wannan me yasa za ka yi mamaki za ce sun ɗauki nauyin marayu goma an biya musu kulfis sai ko nan daru burkan akwai marayun da masu kananan karfin da aka dauki nauyinsu aka biya musu kudin su kulfis da uniform din su shekara guda daya kuma wallahi wanda suka yi ba mutanen mu bane eh muna nan to gaskiya shekara ya wuce za a dau mataki kawai in Ramadan ya wuce shi kenan gaskiya wannan ba zai fita mu ba tunda su director suna nan tare da musu injiniya mufakirai gaskiya a wannan karo kar abin ya tare kawai mu yi magana mu watsi a zauna a yi wani tsari ta kaman ne mu mun sadaukar da kanmu mu ba muna magana a kanmu ba ne in za mu yi karatu a kai mana shinkafa buhu da iska ba wani mani mun sadaukar da kanmu mu din ba duk ba muna magana duk a kanmu ba ne mu din ba muna so mu shiga cikin masu yin hijiman ne kun gane ai muna magana akan yanayin inkara zubillaka duk shekara za ce kafin shekara mai zuwa za a fara tara kudi a yasusu akwai yasusu ma da muka fara tara bayan da ya tafi ga akauntan mai na hango shi wanda yake ishirafi akan abin ba ma son tone tonen asiri ne da za mu kira shi mu ce ya zo ya yi bayani za a ci kunya sai wai yi zauna haka kara zube ba saboda haka gaskiya tun daga su gwanayenmu suna nan ya kamata a duba wannan lamarin tsari wanda zai dace Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dacewa
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka da malam da alkhairi saboda yanayin duba ga lokaci ba mu tsoita ba za mu baiwa ainihin Director Ustaz Muhammad Muntaka Tanko da dan gabatar mana da dan guzulin da ya zo mana da shi da wani neman alfarma a wajen malam da yanzu ya bayani.
Alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana wadda malam ya dakatar da